This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 22 da kuma 25. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za ku iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad da Dalol da kuma Niya. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a ko'ina a duniya a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Usman Kabara ne a shirinmu na La'asariya, tare kuma nake da Mahmud Lalo wanda muke dauke da shirin na wannan yammaci. A yau za ku ji cewa amfa ce Buhari yana kaddamar da shirin inganta noman rani. Saboda haka za mu ji ta bakin wakilinmu Umar Faruk Sanyin na can. Amma kafin mu je ga cikin shirin, ga Mahmud da kanun labaran duniya.
Hukumar tsaron kasar Rasha ta ce an samu burbushin bom a baragizan jirgin samanta da ya fadi a yankin Sana'i da ke Masar. Wata kungiya da ta shahara wajen ayyukan kutse cikin sirri ta ce za ta kaddamar da shirin satar bayanai a rumbun kungiyar ISIS. Akalla gwamnoni jihohin 10 na Amurka na nuna adawa da shirin barin 'yan gudun hijirar Siriya su shiga yankunansu bayan harin da aka kai a birnin Paris.
To, za mu ji a cikin cikakkun labaran. Kamar yadda na fara faɗa, a Kebi Buhari ya je kaddamar da shirin noman rani.
Da, ana ba da tallafi ne ga matsakaita da kuma manyan manoma, to amma wannan karon ƙananan manoma ne za a ba wa wannan shirin, wanda babban bankin Najeriya ne yake daukan nauyin shi wannan shirin tare da haɗin gwiwar ita gwamnatin tarayya.
To, a can ƙasar Nijar kuma taro ake na tattauna matsalolin mazauna karkara.
Dan a zo a yi shawara musu kan yadda za a taimaka gwamnati ya yi siyasa ta gyara ƙasa.
To, sannan kuma za mu je shirin noma tushen arziki, amma duk sai bayan an sha cikakkun labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. A yau Talata, shugaban hukumar tsaron ƙasar Rasha ya ce jirgin saman ƙasar da ya faɗi a yankin Sinai a Masar ya faru ne bisa dalilan aikin ta'addanci, domin an samu burbushin ababen hada bom a baragizan jirgin da kuma cikin jakar wani fasinjan jirgin. Shugaban hukumar tsaron ta Rasha, Alexander Botnikov, ya ce tashin bom din ya faru ne daga wani abin fashewa da aka hada a gida mai dauke da sinadarin TNT mai nauyin kilo ɗaya. Hukumar tsaron ta FSB ta kuma yi tayin bada tukwici dala miliyan 50 ga duk wanda ya bada ƙarin bayanai da za su taimaka wajen cafke waɗanda ke da alhakin kai wannan hari. Shugaban Rasha dai Vladimir Putin ya sha alwashin hukunta duk waɗanda aka samu hannunsu a kitsa wannan ta'asa. Jirgin Rasha mai lamba A321 ya taso ne daga garin nan na shakatawa na Sharm el-Sheikh, yana kuma kan hanyarsa ne ta zuwa birnin St. Petersburg a ranar 31 ga watan Oktoba. Ya kuma fashe a sama tare da halaka dukkanin fasinjoji sama da 200 da ke cikinsa.
Akalla 'yan ƙasar Angola guda 17 aka gurfanar a gaban kotu a birnin Luanda, waɗanda ake zargi da yunkurin yin juyin mulki. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na kallon wannan shari'a a matsayin wata alama da ke nuna cewa gwamnatin ƙasar ba ta son masu sukarta. A watan Yunin da ya gabata, hukumomin ƙasar suka cafke wasu matasa bayan da suka yi taro a wani ɗakin sayar da littattafai kan wani littafi da ake kira Mulkin Kama Karya a Demokuraɗiyya. A jiya Litinin, lauyan da ke kare matasan ya nemi kotu ta yi watsi da wannan tuhuma, yana mai cewa ai ba su karya wata doka ba, kuma suna da damar su bayyana ra'ayoyinsu a fili. Kungiyar Amnesty International mai kare haƙƙin bil'adama ɗin ta kwatanta wannan tuhuma a matsayin yi wa fannin shari'a katsalandan, ta kuma yi kira ga gwamnati da ta saki matasan tare da yin watsi da tuhumar.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar masu kutse a rumbun adana bayanai mai suna Network Anonymous ta ce za ta gudanar da ayyukanta na kutse akan kungiyar ISIS bayan harin da ya kashe mutane 129 a makon da ya gabata a birnin Paris. A wani hoton bidiyo da kungiyar ta fitar wanda ba a tantance ba, kakakinta ya ce za su yi amfani da hikimarsu domin kaddamar da yakin kutsen a rumbun bayanan kungiyar ta ISIS wacce ta ɗauki alhakin kai harin na Paris. A cewar kakakin, wanda ya magana da harshen Faransanci, babu yadda za a yi a bar waɗannan harare ba tare da an hukunta waɗanda suka kitsa shi ba. Wannan kungiya mai gudanar da ayyukan kutse ta shahara ne bayan satar bayanai da aka yi akan wasu mutane da ma'aikatan gwamnatoci da kungiyoyin da ba su wato basu amince da su ba, inda ta saci bayanan kamfanin PayPal da Mastercard a baya.
Akalla gwamnonin jihohi guda 10 na Amurka na nuna adawa da shirin barin masu gudun hijirar Syria su shiga yankunan su bayan harin da aka kai a birnin Paris, duk da cewa shugaba Barack Obama a jiya Litinin ya ce babu gudu babu ja da baya kan shirin karbar bakin daga Syria da ke fama da rikici. Hukumomi a nahiyar Turai sun gano cewa daya daga cikin waɗanda suka kai harin a ranar Juma'a ya shiga nahiyar ne ta bayan ya yi shigar burtu a tsakanin dubban masu gudun hijira daga Syria. Shugaba Barack Obama ya bayyana a wani taron manema labarai da ya yi a Turkiyya cewa za a bar 'yan gudun hijira su shiga ƙasar bayan an yi musu binciken kwakwaf. Ya kuma ƙara da cewa idan aka juya bakin ba aka juya bakin baya hakan zai saba wa ikirarin da Amurka ke yi na sanin darajar dan adam. Obama ya ce har ila yau ya kwatanta kiran da dan takarar neman shugabancin kasar a ƙarshen jam'iyyar Republican Ted Cruz ya yi na bayar da cewa a bar Kiristoci kadai daga Syria su shiga Amurka a matsayin abin kunya da kuma abin da bai kamaci Amurka ba.
A ƙarshe shugaban Yemen Abdul Rabb Mansur Hadi ya koma ƙasarsa a karo na biyu tun bayan da mayakan Houthi suka tilasta mai ficewa daga ƙasar zuwa Saudiya a watan Maris. Hadi ya isa birnin Aden mai tashar jiragen ruwa inda ya kai wata ziyara a watan Satumba. Mayakan na Houthi dai sun karbe ikon birnin na Aden ne watanni 8 da suka gabata bayan da suka doshi kudu zuwa Sana'a babban birnin kasar. Sai dai an dakile kutsawar tasu bayan da dakarun haɗin gwiwa da Saudiya ke jagoranta suka yi ta kai har-haren sama tare da taimakon mayakan da ke goyon bayan gwamnati, lamarin ne tilasta musu janyewa. A yan watannin nan da suka gabata, sauran jami'an gwamnatin kasar da yanzu suna aiki ne daga wajen birnin na Aden. Sai dai shi shugaba Hadi ya zo na Saudiya yayin da ake ta kai har-haren sama akan mayakan na Houthi. Wannan fada ya yi sanadin mutuwar dubban mutane, mafi akasarin su fararen hula. Al'amarin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana a matsayin wanda ya haifar da matsanancin halin rayuwa a tsakanin al'ummar kasar.
To, labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya je kaddamar da wani shirin noman rani a jihar Kebbi. Na lalubo wakilinmu Umar Faruk Sanyinna.
Yanzu haka muna nan cikin garin birnin Kebbi tare da shugaba Jalal Muhammadu Buhari, inda ya kaddamar da wasu abubuwa guda biyu. Kusan za a ce shiraruwan guda biyu ne dai shugaban kasa ya kaddamar. Na farko dai, kamar yadda aka al'adanta kowace shekara, gwamnatin tarayyar Najeriya tana kaddamar da noman rani a fadin kasa baki daya, kuma akan zaɓi jiha daya, to a wannan karo an zaɓi jihar Kebbi. Na biyu kuma, tare da wannan an kaddamar da wani shiri na musamman na bada tallafi ga manoma. Wannan lokacin wani shiri ne na musamman, kamar yadda na faɗa, saboda a da ana ba da tallafi ne ga matsakaita da kuma manyan manoma, to amma wannan karon ƙananan manoma ne za a ba wa wannan shirin, wanda babban bankin Najeriya ne yake ɗaukan nauyin shi wannan shirin tare da haɗin gwiwar ita gwamnatin tarayya.
Oh, dama an daɗe da fara?
Ya, to kamar wannan shi wani shiri dai ne na musamman da shi da ita gwamnatin shugaba Buhari ta fito da shi, kuma wannan ne karo na farko da aka kaddamar da shi a duk faɗin ƙasa baki ɗaya a nan jihar Kebbi.
Me yasa kake ga aka ce a yi a Kebbi? Su suka gayyata koko shi ne ya ce a je a yi a Kebbi?
Wato, ita gwamnatin tarayya ce musamman ta ce ta zaɓi jihar Kebbi saboda la'akari da cewa duk ƙididdiga ta tabbatar da cewa jihar Kebbi ita ce ta fi kowace ƙasa noma shinkafa. Sa'annan ya tabbatar da cewa an riga an yi muwafaka abincin da kowa ya fi ci a Najeriya a yanzu shine shinkafa. Sannan jihar Kebbi ita ce mafi wa ƙasar noma da za a noma wannan shinkafa ɗin. Saboda haka ne aka ce an zaɓi jihar Kebbi domin ƙaddamar da wannan shirin na noman shinkafa da kuma alkama.
To, na gane. To, daga tambayar da nake son maka shine, shin ya mutanen Kebbi suka karɓi wannan al'amari?
Eto, alal haƙiƙanin gaskiya duk da yake wannan kaga wani sabon al'amari ne. Mutane da dama da muka zanta da su sun nuna irin damuwa akan yadda a da gwamnati take hitowa da ire-iren waɗannan shiraruwan. Amma daga ƙarshe sai ka ga cewa 'yan siyasa ne da kuma waɗanda suke kusa da gwamnati ko 'yan boko ne kawai suke amfana da shi. Amma kamar yadda shugaba Buhari ya musu alƙawari a wannan lokacin, da alama mutane sun ɗan sami ƙwarin gwiwa, saboda ya nuna cewa wannan karon cikawa ne yake so yayi daga alƙawuran da yayi na yakin neman zabe. A lokacin ya tabbatar da cewa lalle-lalle za a tabbatar da an farfado ko kuma inganta tattalin arzikin Najeriya. Wannan ko ya hada hadda ba da ƙarfi sosai ga sha'anin aikin gona da kuma kauce ma dogaro kaco kam da ake yi akan albarkatun man fetur. Don haka wannan alhaƙiƙa ya dan faranta wa wasu manoma rai, duk da yake har yanzu su dai sun ce to suna fatan dai su gani a ƙasa.
To daga ƙarshe sai in ce maka zuwa anjima na san zamu sake wayar kai mu ji halin da ake ciki, sannan na san kila an riga a kaddamar da sauran su mu samu rahoton ko.
To insha Allah
Allah ya to ma hada shirin diran Allah ya so, nagode.
To sai kuma mu je ga maganar matsalar wahalar man fetur da kuma tsadar da yayi a Najeriya. Hassan Maina kaina gare ka.
Kaman dai yadda ka sani mu ɗan kasuwar mai muna biyan kudade ne mu je mu dauko. To amma waɗannan private depot da ita kanta NNPC mun sa kudade masu ɗimbin yawa, kuma motocin mu na cikin Najeriya waɗannan kayayyaki har yanzu sun kasa loda waɗannan kaye. Yana ɗaya daga cikin matsalolin da ya kawo rashin baiɗi. Domin in magana kuɗi ne ko magana farashi mu riga mun sai su private depot dama suna suwa sama ga ainihin yadda gwamnati take a saida. To mun sai gare su amma loda kayan kuma ya zama wahala ba a loda.
Me ya kawo matsalan loda kayan nan ne?
Kamar yadda su da yan private depot ke gaya muna cewa har yanzu tallafin da aka ce an biya su har yanzu ba su samu kuɗaɗen.
Wannan yana nufin kenan za a ci gaba da shan wahalar mai har sai gwamnatin tarayya ta biya wannan kuɗaɗen kenan.
Kaga mu mun je mun biya kuɗaɗe su wannan depot sun kasa ba mu kaya.
To
sa'annan ita kuma hukumar NNPC su ma mun sai kayayyaki gare su, su ma sun kasa lodawa. Wannan refinery da aka ce an gyara da farko sun so mu aiki amma duka yanzu gabaki ɗaya babu waɗanda ke aikin da ya kamata.
Menene abin yi kenan?
Gwamnati dole ne za ta sa ido daga waɗannan kayayyaki sun shigo domin a saida ma talakawa.
Ko ka da wani ƙarin bayani da kake so kai wanda ban tambaye ka ba?
Idan har gwamnati ta ga cewa akwai wahala gare ta na ainihin ta ba da tallafi din a shigo da kaya a saida. Yana da kyau a tsayani 'yan kasuwa su shigo da wannan mai, kamar yanzu maganar diesel. Yanzu maganar diesel gwamnati ba ta da hannu daga ciki. To kuma kowane gidan mai yanzu akwai wannan diesel, kuma ana sai suwa ƙasa ga yadda ainihin gwamnati ce a saka saidawa da. Sannan tallafi da gwamnati ke cewa ana yi kusan bai da amfani ga talakawa.
Ko a matsayinku ne 'yan kasuwa betur nan, menene kuke ganin muhimmanci ko kuma rashin muhimmanci wannan tallafin ne?
Yanzu an ce akwai tallafi kuma jama'a sun kasa samun mai din. To wani irin tallafi na? Ba wani tallafi daga tun kanin sati hudu da suka wuce. Jiya da ka sani ko ina akwai karancin mai din, yanzu ne ya kai ga Abuja. Duk da yasa ma Abuja ke samun mai din saboda shugaban kasa da mayan mutane suna cikin garin Abuja.
To hirar Hassan Maina kaina kenan da Alhaji Mai Gandi wanda shine mataimakin shugaban kungiyar dalalan man fetur ta Najeriya. To daga nan kuma sai muka tuntubi Dr. Mustapha Sugungun wanda injiniya ne ko kuma masani akan harkar tace man fetur. Ya faɗa mana alfanu ko kuma abubuwan da ake iya samu a man fetur din, shin hakan ya cancanci matsadar koya?
Cikin bakin mai da zaka in ka tace shi, bari mu fara daga mai malar nauyi zuwa mai nauyi. Zaka samu wannan iskar ta farko wacce kake dafa mai da ita. Wacce kake dafa abinci da ita a cikin kitchen. Bayan wannan sai ka samu nafta din da nayi ma bayani. To ita wannan nafta din tana da amfani guda biyu. Amfani na farko shine akan sa ta a cikin fetur. Amfani na biyu wannan sai nafta din akan tura ta petrochemical ta je ta ci gaba da wani sarrafi daban da za ta fito da kamar magunguna magunguna da suke kake sha da kamar su
magunguna dai na asibiti
daga cikin nafta ake cin gaba da ita a sarrafa ta ita ma ta fito da wayannan magunguna na asibiti. Illi irin magunguna za ka iya fito da su daga jikin nafta. So shine ita amfaninta. Rabin ta kuma sai ya tafi cikin fetur. So kaga ka samu gas, ka samu nafta, then fetur. Ba shi fetur din abubuwan da suka fito a kafin fetur sai kananzir. Kananzir ne zai zo. Dan daga bayan kananzir sai ka samu diesel. No ka samu fetur sai kuma diesel. Ina abin su ne a nauyinsu. Nauyin liquid din fetur. Yauwa nauyinsa. Dan daga wannan diesel din shine fuel oil. fuel oil guda biyu low da high. Shine wa'anda na faɗa ma cewa akan tura su wajen kamfanuka irin
su. Okay, to na gani.
Bambancin su shine wani ɗaya daga cikin su akan yi amfani da shi a cikin jirgin ruwa. Shi high power fuel oil din akan sashi a cikin jirgin ruwa, shi kuma low power fuel oil din shine ake amfani da shi a cikin industries wa'anda kamar su Dangote industries. Kuma ka iya ka hada su guda biyu ya danganta a irin injina kake da su, eh wanda ga ya ka mix ya danganta a wani irin na'urori kake da su, dan daga wannan kuma sai wannan bitumin din wannan kwalta din da nake faɗa. So wa'annan sune makalantan
akalla guda bakwai kenan masu amfani duka
akalla abubuwan da za a samu da koyan da za a samu a tsakanin wayannan din, amma wayannan
sune manya
wayanda manya wayanda suka tafi kasuwa.
To daga nan kuma sai mu tsallaka mu koma jamhuriyar Niger. Ana taron tattauna matsalolin mutanen karkara a Niger.
Wannan taron wanda hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya FAO ta shirya tare da haɗin gwiwar haɗakar ƙungiyoyin mazauna karkara da ake kira CCD na mayar da hankali ne kan irin matsalolin da mazauna karkara ke fuskanta da kuma hanyoyin da suka kamata a bi wajen bunƙasar da karkara, kamar yadda ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya taron mai suna Abdulkarim Mammalo ya yi mana ƙarin bayani.
Mun kirayo manoma, makiyaya, maza da mata da littiya na karkara da mutanen gwamnati don a zo a yi shawara bisa kan yadda za a taimaka gwamnati ya yi siyasa ta gyara ƙasa, musamman siyasa ta aiki da ƙasa shine ruwa, ƙasar noma, ƙasar kiwo da gandarin gwamnati, da yadda za a ba makiyaya falala su yi kiwo babu rikici, a ba manoma falala su yi kiwo babu rikici, a ba mata falala su yi noma su yi kiwo, a ba samari da 'yan mata dama kamar su ban sabon jini su yi aikin gona su yi aikin karkara su bunƙasa ƙasa.
To kowace barazana ce siyasar bunƙasa da karkara ke fuskanta? Ga amsar da Abdulkarim Mammalo ya bayar.
Ƙasa tana fuskantar talauci, talaucin noma da murmurewa ƙasa ta noma da ta kiwo, da ƙaramin wurin noma da ƙarancin, da rikice-rikice da yake shiga tsakanin manoma su kansu, uwa da uba, 'yan uwa da manoma da makiyaya da makwabta da makwabta, kuma da hana mata gado. To wannan rikitoci ne da ya kamata a fuskance su, kuma a daidaita su, a samu huskal, a samu hanyar da za a bi ta a daidaita siyasa, a daidaita kudurori da dokoki wanda suke sa su ne na gari, kuma duk kasashen duniya haka ne suke yanzu. Kenan batta mu Niger da ke muna sahun gaba na siyasar ƙasa, na siyasar noma da kiwo, bai kamata mu tsaya baban sa kamar mu hal a wucin mu.
A nasu bangare, ɗaya daga cikin makiyayan da ke halartar wannan taron mai suna Abdu Nino ya yi tsokaci ne kan irin barazanar da ya ce sha'anin kiwo ke fuskanta a Niger.
Ka dubi Niger, muna yawa, yawan da muke yi duk inda akwai fili mutum sai ya zo ya kama shi gona. To wanda su ba su amfani da gona kamar makiyaya, an ji ma kadan za su rasa inda za su kiwon dabbobin su, waɗannan matakai in ba dauki mataki a bisa ba abun yana da wuya.
A ƙarshen wannan taron wanda zai kwashi tsawon kwanaki hudu ana gudanar da shi a nan birnin Yamai, mahallatansa za su bullo da shawarorin da suka ce za su taimakawa gwamnati wajen magance matsalolin da mazauna karkara ke fuskanta. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Yamai, jamhuriyar Niger.
To ana tare da sashin Hausa ne fa na muryar Amurka a Washington DC da ke gundumar Columbia. Ku biyo ni a cikin shirin.
Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata, assalamu alaikum, barka da warhaka da kuma sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki. Idan kuna tuna dai a makon jiya kun har jin mutarin manajan tsuntsaye, wani ma'aikacin gwamnatin jihar Niger a garin Rijau wanda kuma ya rungumi sana'ar kiwon tsuntsaye gadan-gadan. Haka kuma kun ji irin bayanan da ya mana akan kiwon tsuntsaye a makon da ya gabata. To ayo kahin mu yi ban kwana da malam mutarin manajan tsuntsaye, na nemi sanin ko kiwon tsuntsaye na da wata wahala.
Aba malama Halima, ai kiwon kanari babu kiwon abun da ya kai shi sauki a duniya. Ina gaya miki, ciwon kaza kawai ya fi shi sauki, saboda shi gero ne kawai ya tsare, ba abin da baya so irin gero, yake so amin irin gero. Inda za ki kawo mashi gero ki baza, ki sa mashi wannan geron a inda kika sa mai gurbi kamar gwangwanin gesha haka, for instance, irin mai fadin nan haka, in muka yanka shi muka sa a cikin keji, sai muka cika mashi da abinci, yakan iya mai sati biyu, ko sati uku ba tsutsu bane ne yawan consumption na abinci bai da consumption na abinci sannan sai mu yi mai wani dan gidan ruwa sannan zai rinka sha yana dan wankan shi yana dan wasannin shi amma bai da wani matsala matsalan shi abinda baya bukata dussa idan ka sa mai dussa zaki ga yana wani shiga gashi hakan nan daga nan yana iya dorowa ya zo ya rasa ran shi ko ya samu wani matsala ko ya dinga daina kuka babu point kin ji matsalan shi
yawa to wannan akan kanari kenan to su sauran tsuntsayen da kake kiwo ka ba da misalin akuka ce dawi su tsuha yaya harakar su take
so alhamdulillah kin ga kaman shi aku aku abu ne wanda yake yana bukatan kusan kowane lokaci in kana kiwon shi kasance kana ba shi training ma'ana kana koya mai wani magana ko turanci ne ko hausa ne ko kuma kana ba shi wani umarni ko da hannu ne inda kai kurma ne ina fatan kin fahimce ni aku yana bukatan gyada ko baya bukatan kana yawan ajin shi haka cikin sanyi bai cika son sanyi ba aku kuma yana bukatan cikakken kulawa ba wai ka fito dunkun ka wuce ba za ka je office ka kalle shi yana bukatan ka tsaya kai wani magana da shi da ka dawo duk irin abin da koya mai shi zai sai mu kuma kan shi kuma wannan tsuntsu dayan wanda muke kira ganan mai kama da kananin nan wanda muke kira afro shi kuma yana da matsala daya shi afro idan ka kiwace shi kana bashi abinci afro daya zai iya yin naira 500 malama halima afro daya zai iya yin naira 500 in yana da kyau ki bincika ki afro daya shi ya cika alaulayi shi afro yanzu ne an fi su samun su a Jos Kaduna shoyin Adamawa hakan nan amma suna point fiye da kanari domin afro kaman kin ga kaman zan kimanta miki buge-bugen kala-kala ne akwai zi akwai kyan akwai miyau akwai sir akwai bar akwai gur akwai kai buge-buge idan na kama miki zaki tinsu ne da dariya kin ga shi afro idan ya zo yana da yawan buge-buge domin afro yana iya hada bugu 30 ya jera to din ka dauko shi uban afro ka gura da dan kanari yanda uban afroan yake yi haka shi kuma dan kanarin zai yi to sai dai afro ya muna yawan samun matsala da afro saboda ba sa son irin hammer time haka bayan hammer time suna bukatan drugs ya kasance antibiotics kowane lokaci kana kula da su sabanin shi kanari da sauran abubuwan da muke
eh dama tambaya ta ta gaba game da kula da lafiyar waɗannan tsuntsaye yanayin kula da lafiyar su
eto yanayin kula da lafiyar su alhamdulillah saboda kin san shi haraka na rayuwa musamman haka ce abu zaka yi shi da ilimi to koda ba free din ka bane to ka zaka samu wa'anda yake su sun yi research akan abin sun san abin zaka kira su su zo su baka shawarwari kai amfani da shawarwari da kuma irin maganin nikan da yake ya dace a ba su domin muka sa a shasharike zuzzukan a pesa musu magani na kwari wa'anda yake ba za su kawo wani datti wanda zai affecting din su ba a kuma ba su abinci ingantacce abinci kuma a garwaya shi da wasu foda na antibiotics wanda ya kasance kananan cututtuka duka ba za su kama su ba haka muke yi muna daukan shawarwari da College of Agriculture da sauran masana harkar noma suna kuma ba mu kwarin gwiwa musamman na karamar hukumar mu ta Rijau musamman shugaban director mu na karamar hukumar regional agric yana matukan ba mu goyon baya muna mashi cikakken godiya da shugaban karamar hukuma baki daya
malam mu tare manajan tsuntsaye me dadin kiwon tsuntsaye
wallahi Halima dadin kiwon tsuntsaye shine a ko da yaushe idan kika dawo makaranta ko kika dawo office idan tsuntsu ya saba da ke an talima wani tsuntsun ko miliyan aka sayi shi ba za ki sayar ba da zaran kina shigowa gida an talima ya kama dubanci yana bugawa yana kuka yana sakin wannan point din da mu muka zaki ji kaman kin haka ragga ne kin yaga yana yin su kala kala yana murna yana miki welcoming na dawowa sannan ba shi yake komai dadi ba idan ma wani karatu kake so ko na ɗiyan ga ko wasu haraka kana zaune gida za a zo a ce maka an sai shi 1000 kaza kana yanga kana cewa ba za ka sayar ba haka dai za a dinga dinka ana baka hakuri har da magiya sannan haka za mu ga sai kuma wani wanda kai ka yadda da shi ka dauka ka bashi za ka gaskiya ina cikin farin ciki ko shugaban kasa zan zama in Allah ya ga bi zan lai ta Allah ba zan daina kiwon kanari ba ko me Allah ya dauka ni a rayuwa
eh lallai to baki ɗaya da iyakacin wannan shiri kenan sai kuma rana ta da izinin Allah ku ji wani sabon shirin yanzu a madadin mu tare manajan tsuntsaye Rijau da wadda ta hada mana sauti Julie Leathers Gresham ni ce ta ku Halima Jumrau ke muku hatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya da wadata daga nan birnin Washington DC. Ko da yake nan gaba kaɗan za mu sake haɗuwa da ku a cikin shirin yau da gobe shirin matasa yau akan ilimi.
To, an gaishe ki da kartau kenan. To, sai mu ce sai wani lokaci kuma yanzu ga sakonnin da kuke aiko mana.
Zamu fara da sakon Lawal San na Kawu Daura. Kace muna goyen bayan yunkurin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na baiwa manoman shinkafa bashi a jihar Kebbi da nufin farfado da noman shinkafa a jihar. Da fatan wannan bashi zai kai ga manoma na hakika ba masu noma da baki ba. Hakika mu al'ummar jihar Kebbi muna maraba da zuwan shugaban Muhammadu Buhari a jihar mu domin kaddamar da shirin bada bashi gare mu manoma da zaman bunkasa harkar noman shinkafa. Da fatan wannan tallafi zai kai ga waɗanda aka yi domin su. Sako daga Okashi Abdulsalam Koko jihar Kebbi Najeriya. Ya kamata gwamnatin Najeriya ta hukunta duk wanda aka samu da hannu wajen shigowa da muggan kwayoyi a Najeriya ko mai girman sa, inji Hadiza matar mai kayan miya Oji Quarters Gombe. Assalamu alaikum sashin Hassana VOA. A yau zan yi amfani da wannan dama na kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya kai ziyara gidajen yaran Najeriya domin ganewa idanunsa halin da suke ciki domin magana ta gaskiya suna buƙatar agajin gaggawa. Sako daga Badamasi Aliyu Rijal Lemu Kano. Shi kuwa Iliyasu Muhammadu Tungan Bako cewa yi Allah ya sa tallafin kuɗin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai baiwa manoman shinkafa a jihar Kebbi ya kai hannun asalin manoman na gaskiya.
To sai kuma mu bi Mahmud mu sake jin labarai amma a takaice.
To Usman, a yau Talata shugaban hukumar tsaron kasar Rasha ce jirgin saman kasar da ya fada yankin Sinai a Masar ya faru ne bisa dalilan aikin ta'addanci domin an san burbushin ababen hada bam a baragizan jirgin da kuma cikin jakar wani fasinjan jirgin. Shugaban hukumar tsaron ta Rasha Alexander Botnikov ya ce tashin bam din ya faru ne daga wani abin fashewa da aka hada a gida mai dauke da sinadarin TNT miliyoyin kilo daya. Akalla yan kasar Angola 17 aka gurfana a gaban kotu a birnin Luanda waɗanda ake zargi da yunkurin yin juyin mulki. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama na kallon wannan shari'a a matsayin wata alama da ke nuna cewa gwamnatin kasar ba ta son masu sukanta. Kungiyar masu kutse a rumbun adana bayanai mai suna Network Anonymous ta ce za ta gudanar da ayyukanta na kutse akan kungiyar ISIS bayan harin da ya kashe mutane 129 a makon da ya gabata a birnin Paris da ke kasar Faransa. A wani hoton bidiyo da kungiyar ta fitar wanda ba a tantance ba, kakakinta ya ce za su yi amfani da hikimarsu domin kaddamar da yakin kutsen a rumbun bayanan sirrin wato kungiyar ta ISIS wacce ta dauki alhakin kai harin na Paris. Akalla gwamnonin jihohi 10 na Amurka na nuna adawa da shirin barin masu gudun hijirar Syria su shiga yankunansu bayan harin da aka kai a birnin Paris, duk da cewa shugaba Barack Obama a jiya Litinin ya ce babu gudu babu ja da baya akan shirin karɓar bakin daga Syria da ke fama da rikici.
To da takaitattun labaran za mu bar masu shirin yau da gobe su shigo, sai kuma mu anjima da daddare za mu sake dawa a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa, sai kuma ita Julie Lethes Gresham da ta jagoranci shirin, sai injiniya mu na yau Jonah Cummings, sai ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bismillah.